Daga muryar Amurka a Washington DC. Wa sauraro assalamu alaikum Usman Ahmad Kabara ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25.31 da kuma mita 41 cikin shirin yau da gobe. A birnin mai na jamhuriyar Niger ana iya sauraron mu a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu gidajen radio da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma Niya FM. Ana kuma iya kama mu kai tsaye a shafin mu na Facebook Live ko kuma a bi mu ta yanar gizo a voahausa.com. Masu gabatarwa
Maryam Bashir Bugaje, Safinatu Sada Sodengi,
ni ku kun riga kun ji sunana.
Masu sauraro a yau Juma'a 11 ga watan Agustan shekarar 2017 zamu yi magana ne kamar yadda muka saba akan al'adu zamantakewa har ma da nishadi. Inda yau zamu muga yadda matasan shirin yali shirin da gwamnatin Amurka ke daukar nauyi kowane shekara. Meet te kuma zamu ga metece nagartar matasan.
Duk wanda ke ga sun zo wurin nan gaskiya sun sa wani abu muhimmi a gaba kuma sun koyi hanyoyi da dama da za su ci gaba da abin da suke da za su karfafa ma kansu gwiwa kan abin da suke.
To gaskiya abin da nake ganin shine matsalar matasa. Rashin yin tunani mai zurfi na ya nake so in ga rayuwata ta zama gobe. Sai kiga mutun ya samu kanshi cikin yanayi na ganin laifin wani akan abin da kusan shi ya jawo wa kanshi.
Sai kuma wata sabuwar matashiyar director fina-finai da wasannin talabijin sannan matar wani babban director fina-finan Kannywood a Nigeria.
Ko a zamanin Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai lokacin da Abu ya hada shi da sahabbansa yace ki aiki suka ji aiki fa mu take a gyara mu sai Ummu Salama radiyallahu anha ita ce take mishi ka je kai ka fara yi idan kai kuma za su dan Allah yanzu anan mutum ba ke amfani ba.
Ku dai kawai ku kasance da shirin yau da gobe shirin matasa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka Washington DC.
Maryam ta ziyarci inda aka yi taron matasan nan da suka zo shirin bunƙasa.
Sun bunƙasa matasa wani yaki. Kin san Maryam akwai leƙe-leƙen irin nan wuraren. To Maryam, wai kin samu mana wani abu ne a wurin?
A na je na haɗu da matasan Afirka ne da akwai 'yan Najeriya, akwai 'yan Nijar dai matasa dai daga sassan
Afirka. Haka da yake mana wasu ai da suka zo.
Na ji ai tana ta binciko mana ta ji nagarta kowannen su kamar yadda muka.
Wannan dai shirin dai tsohon shugaban Amurka ya kafa shi domin ɗora su matasa akan turbar shugabanci na gari.
Tsohon shugaba Barack Obama.
Sunana Yakubu Sidi daga Yola Adamawa State, Nigeria. Ina harkan gona ne, ina noman shinkafa sannan ina kiwon shanu da akuyoyi da kuma tunkiyoyi wanda nake girmar da su kuma ina sayar da su a lokacin da kasuwa ta yi kyau. Bancin haka kuma ina aiki da USAID yayin da muna aiki ta wajen kare zaman lafiya a arewacin Nigeria. Kun san da cewa duk abin da ya faru game da Boko Haram so shine aikin da muke yi don mu karfafa zaman lafiya a arewacin Najeriya.
To wani taimako kake baiwa matasan Najeriya?
Taimakon da nake basu na musamman shine ina koya ma matasa yayin da za su yi harkan kasuwanci sannan kuma ina kara karfafa su yayin da za su samu waɗansu hanyoyi da za su samu zuwa kasan waje kamar yadda na zo sannan da hanyoyin da za su inganta harkokin kasuwancin su har yanzu.
Ga ka shirin yali ya kaga wannan shirin wannan shekarar.
Gaskiya wannan shirin ta yi kyau, ta karfafa mu, mun koyi abubuwa daban-daban, mun haɗu da manyan malamai a makarantu sannan mun je kamfanoni da yawa da suka koya mana waɗansu harkokin da mun koma kasashen mu za mu je mu koya ma 'yan uwan mu.
Wani abu da ka koya, wani abu da ya burge ka anan Amurka sosai ko me kenan?
Abun da na koyi wanda ya burge ni shine yayin da zamu karfafa matasa su harkan gona. Kun san da cewa kowane mutum da ya kalla wanda yana noma ana kallo shi talaka ne, amma nan na kalla wanda sun yi karatu sosai a makarantu suna harkan gona ta wajen haka kuma suna karfafa harkan abinci a kasan nan. Domin akwai wani wata sanyin da muka samu da matasa a nan America yayin da ana kawo su ne zuwa babban makaranta wato university sannan a koya musu yanda za su girma da inganci da kuma sanin harkan gona wanda ko kiwo ne ko noma ne kuma menene, don haka sai yara suka iya tashuwa you know da sanin harkan gona. So abun da nake so ina koma Najeriya zan karfafa wannan a makarantu, musamman a makarantu na secondary da primary, yayin da zamu girma da yara su girma da wannan sanin harkan gona, domin in ba abinci ba rayuwa.
Neman gode.
Okay, assalamu alaikum jama'a, sunana Dr. Aishatu Abubakar daga asibitin koyarwa na Jami'ar Ahmadu Bello University Zaria. Ina aikin likitan kwakwalwa a wurin.
To ga kina a shirin yali, me aka koyar da ku a wannan shirin?
A gaskiya mun koyi abubuwa da yawa, saboda kin ga aiki na a gida ya kunshi bincike akan almajirai, shin menene matsalolin su, menene suke bukata. So nayi bincike kala-kala, kuma daga nan dai shine mutum zai san abin da zai yi musu. So zuwa nan kuma na koyi abubuwa da dama, alal misali menene mutum zai fara da shi in ya tafi gida. Ya kamata a kira wanda suke stakeholders, for example, masu ruwa da tsaki a cikin wannan system din. So alal misali kaman yan anguwa, iyaye, su almajiran kansu.
To a ganin ki, wace matsala ce take tafi addabar su almajirai?
Gaskiya a cikin bincike na ga matsaloli da yawa, amma wanda yafi bani damuwa kin ga maganan bara kafin a ci abinci, maganan wurin kwanciya, na uku kuma maganan shin karatun nan nasu in suka gama me za su iya yi da karatun nasu, sai dai kuma su koma wannan system din da suka fito daga cikin shi. Ba su iya aiki, ba mu iya daukan su aiki a asibiti, ba mu iya daukan su aiki a makaranta. Ya kamata a gyara karatun su.
Ta yaya kika ga kamata mu taimaka musu?
To, taimaka musu ba mutum daya bane. Dole a kawo hannun masu anguwa, su gwamnati, iyaye da dama dai. Abinda ya kamata a fara yi a gani na shine maganan ya ne za su samu abinci. Dan karatu ma sai da abinci a ciki. A kawo ƴan da za su daina bara a kan titi, saboda baransu a kan titi yana jawo matsaloli ma da yawa, mota ya buge su, su shiga wani hali daban, ba a san wurin da suke ba. Alal misali, magana abinci shine na farko. Na biyu kuma karatu. Banda karatun Qur'ani, wanda muka san cewa yana da mahimmanci, dole a koya musu wasu abubuwa kuma, mathematics, English, wanda za su iya samu su yi aiki da shi nan gaba.
Sana Emmanuel Baba Aduku, kuma aiki na ne dan bincike akan yanda gwamnati suna yin aikin su da yanda aikin su yana shafa al'umma a Najeriya.
To ga ka shirin yali, ka gamsu da wannan shirin nan na horaswa na wannan shekarar?
Abin da ya kawo ni sun duba aikin na da ina yi a yanda ina bincike yanda gwamnati akan kananan local government, kuma akan jihar, kuma akan shugaban kasa, yanda suna yin aikin su, kuma sun gan wai ina yin aiki mai kyau. So suka kawo ni nan so that in koya, in kara ilimi na akan yanda zan koma Nigeria, in je kara in gyara yanda gwamnati suna yin aikin su a Nigeria.
To Allah ba da sa'a.
Tunana Fardin Dodo.
Sunana Ali Usman.
To me yi ayyukan ku?
Ni malami ne na kirkiran sana'a. Yola.
Ni kuma ne kakakin rundunar 'yan sanda ta ƙasar reshen jihar Kaduna.
Kun gamsu da shirin yali wannan shekarar?
Sosai sosai, saboda gaskiya aikin da nike na maganan bincike da kuma aiki da masu ƙoƙarin ƙirƙirar sana'a, na samu mutane da dama da ke irin wannan aikin a nan wurin, na haɗu da mutane kuma da yawa da ke so su taimaka mani a cikin abin da nike, da kuma mutanen da ke so su taya ni rubuce-rubuce a area din.
To gaskiya na amfani da yawa, musamman ta bangaren aiki na kokarin kyautata dangantaka tsakanin 'yan sanda da kuma al'ummar gari. Na ga yanda hukumomin tsaro suke ayyukan su a nan kasar Amerika, musamman yadda al'umma ke bawa doka haɗin kai, yanda su kuma ma'aikata suke kokarin kare haƙƙin al'umma. Saboda haka abu ne mai kyau wanda in Allah da idan muka koma gida za mu kokari mu ga mun sanya shi ɗaya daga cikin ababen da yake shine kudurorinmu na kyautata dangantaka tsakanin 'yan sanda da al'umma, domin a samu zaman lafiya mai ɗorewa.
To kun zo Amurka, na san ku kwashi makonni shida. Maganar batun abinci, ya kuka samu abincin? Ya muku daɗi ko yaya?
To mu dai Allah ya taimake mu, mun dan yi boarding school, so yan shinkafa dan wake
da kuke dafawa
eh muke dafawa da kuma akwai restaurant dake irin abincin Asia irin Indian da sauransu so
to gaskiya duk da dai nayi boarding irin nashi amma gaskiya abin ina da nazo satin farko na bikin ga dai mu ba ma dafa abinci zamu je wurin cin abincin su ne zaka ga babban wurin cin abinci abuwa kala kala kace kai alhamdulillah wannan abu yayi daidai amma da ka sa bakin ka sai kace ina abu ba gishiri ba yaji abinda kawai dai na ga ya min dadi game da yadda suke al'amura gaskiya shine zaki ga sun sanya abinda Bature ke kira balanced diet wato a samu sinadarori masu kyautata jiki da kuma lafiyar dan adam da farko da nake kin cin abincin in ga sai na ƙara gishiri sai na ƙara kaza to matsayina na wanda yayi karatu na wannan fannin sai naga cewa ai ban kyautata wa kaina saboda mutanen nan sun gyara abin nan da kyau kuma in na duba naga ababan da ake sawa a sa carrot nan wurin a sa carrots na a sa lansir nan wurin a sa masara wake sai kiga komai yayi kyau sai naga wannan abincin dandano ne dai mai dan matsala to bayan sati uku kawai sai na bilai ni ma na koyi
to dai yanzu dai wace gudunmuwa kuke fatan kaiwa Najeriya kun koyi wasu abubuwa ne na sani ne to wace irin gudunmuwa kuke
gaskiya ina ga gudunmuwan da zai fi cancanta mu bada shine mu jawo matasa jikinmu mu tattauna da su mu kwatanta musu irin hanyoyin da ake amfani da su a cimma nasara
a wannan a ganin kan wace matsala ce ta damun matasa sosai
gaskiya rishin tunani da kuma sanin ya ya kamata mutum ya ciyar da kan shi gaba ya ciyar da al'umman shi gaba a wannan zamani shine so kuma duk wanda ke ga sun zo wurin nan gaskiya sun sa wani abu muhimmi a gaba kuma sun koyi hanyoyi da dama da za su ci gaba da abin da suke da za su karfafa ma kansu gwiwa kan abin da suke so gaskiya ina ga muhimmiyan gudunmuwan da za mu bada shine mu zauna da matasa mu kwatanta musu mu tattauna da su kuma mu taimake su wurin tsara kaman misali plan din su da za a ce kenan na ci gaba
to gaskiya abin da nake ganin shine matsalar matasa kamar yanda Fardin ya faɗa ƙari akan haka akwai rashin aikin yi da kuma rashin tunanin ya mutum zai kirkiro aikin da kanshi daraja akan gwamnati da kuma rashin yin tunani mai zurfi na ya nake so in ga rayuwata ta zama gobe sai kiga mutum ya samu kanshi cikin yanayi na ganin laifin wani akan abin da kusan shi ya jawo wa kanshi to zamu ce kamar yanda ni da shi muka tsara daga jihar Katsina muka fito idan mun koma zamu tara matasa gurgurda abin da muka koya zamu kokari mu kwatanta musu mu ga mun canza tunanin waɗanda zamu iya canzawa na kusa da mu domin su dauki mataki na kokarin juya wasu ba wai dole sai wanda baya da aiki ko kuma bai da wani abin yi zamu koyar ba a'a har wanda muke ganin yana da aiki amma yana da ikon yaga ya bada nashi gudunmuwa ta wurin canza wasu za mu kokari mu same su domin mu tattauna mu ga kuma mun kawo canji wurin bangaren gudunmuwa da zamu bayar kuwa wurin zamantakewar al'umma shine ababen da muka ga kasar nan tayi an koya mana tarihin Amurka an gaya mana yadda aka yi da walalun da suka sha da nasarorin da suka sha suka samu amin to mu akwai waɗanda mun fuskanta ko muna fuskantar su a yanzu zamu ba hanyoyin da suka fuskar warwara su domin mu warware namu na gida
to gaskiya wurin kin kyauta mana da mu da masu
sauraro ai ka san wannan shirin ya linko wallahi ya taimaka wa matasan Afirka sosai sun labada gudunmuwa kuma ya bubuda musu kofofi da dama
gaskiya kuma su ga yanda duniya take da tsari yanda ake abubuwa
matan kuma da tunanin da suka yi Allah ya ba su ikon
aiki amma ya ga ma shine horar da su domin su je gida su aiwatar da abin da suka koya su taimaka wa al'umma shine magana
samu ci gaba
to Allah ya sa mu dace to an gaishe ku Maryam da ke da su to mun samu mun tattauna ko in ce na tattauna da ɗaya daga cikin matasan daraktoci bari mu je amma fa daga Kanewood a Najeriya
assalamu alaikum warahmatullah
alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh
a takaice wace ce Muhibbat Abdulsalam
to sai dai in kuma faɗi da sai in ce Usman Kabari ya fi kowa sanin wace ce Muhibbat Abdulsalam a takaice dai sunana Muhibbat Abdulsalam a haife ni a garin Kaduna sannan kuma na yi karatu na a garin Kaduna primary and secondary school inda na wuce Nuhu Bamali Dariya na samu diploma a accounting and audit kafin dai in fara aikin fim na ɗan yi aikin kamfanoni haka kamar secretary kashiya things like that to ina ɗan yi shi ɗin on and off which you know daga baya kuma nazo na bada muhimmanci ga baki daya a harkar su
na san an yi ya acting kaman wani irin yan fina-finai ne wanda kila mutane za su iya dan tuno su ce a muhimmatin nan
eh to na kanyi fina-finai da dama wanda fortune ina a duniya shine fin imani sannan na dan zo na kanyi wasu fina-finai daga nan na fin din soyayya na lerawa fin sannan a cikin lawisa wanda nai a Kano from there dai Allah ubangiji ya dan buɗe hanya daga nan na zo na fina-finai irin su na iya irin su mutane irin su suna irin su kamala da dai sauransu wanda ba kowanne zai iya lissafowa ba yanzu
to muhibba tana da aure in tana da shi wa take aure
muhibba tana da aure kuma duniya ta san muhibba tana da aure daraktan Hassan ji shine mijin muhibba da Abdulsalam kuma cikin auren na Allah albarkaci auren da ƴaƴa mata har guda uku
ki ce tuwana mai na akai
tuwana mai na akai
ga director ga yar wasa
yanzu alhamdulillah ni ma na zama director
yanzu muhibbat a matsayin dama abin da yasa nace bari mu nemo ki kenan mace a harkar Kanowood harkar fina-finan Kano ko arewacin Najeriya yawanci abin da ake kallo shine sai dai su yi wasan kwaikwayo ko kuma a ce sun shirya da kudin su an dau nauyi sai gashi ke kin ce directing me ya canza tunaninki akan haka irin ba za ki ga za su ganshi wani a'a bambara kwai hakan nan yaya kuma a'a mace ce kuma gashi director Hausa
eh haka ne na samu suka da yawa amma kuma waɗanda suka yabi abin suka bani karfin jiwa sun kuma su sukan yaba abin da yasa na zabi director a gaskiya ni ina son a ce kodin shi idan ina zaune ina amfani da kokolwa ta ina amfani da numfashi ina wato mandila of langata so akwai ni ma abokiya kallon Indian film ne sai kuma mama fiye wanki siri sai na ga ina kallon mata Eka Kapoor to yanayin da take bin salon directing ɗinta da abubuwa nazo ina bin labaran ta ina everything dai haka yanda take samun suka amma in ga ya maka tabi sai ta zama mace ne kamar maza dan ba za mu ce wace man kan human kan ta da ni ban jayayya da ayar Allah human kan just try ni abin da na dauka shi kuma ra'ayina na faɗa do ban no one should judge me elwa daga nan kuma ana nan to ce na ga ya ma hasu sun kafu mai aure nace mushi ki fara koya mun salon yanda mutum yake rubuta labari sai ce mun ke fa mu ba mu gane yake ba kina so ki koyi rubuta labari kina so ki koyi direct kina so ki koyi continuity sai na ce mushi let me come out bari ga maka gaskiya I want to be a complete filmmaker ni bana so zama kawai wai actress sai a'a saboda gaba ɗaya na karanta a arewa babu mutum da take so ta tsaya a bayan camera sai dai a haska ta ta zama star to ni kuma alawa tunanin sai nake ganin cewa mu ma fa za mu iya fa saboda akwai wasu guraren wata abubuwan da kiwon mutum
ta ya mace
mace ta san menene za a yi a guri kaza mace ta san menene za a yi a guri kaza to ka ji babban dalili da sai ne choose din ta to sun kafin man aure ya bani opportunity sai har ma na zo nayi direct din su guda biyu ne lera wanda na feature din Musa ne kana a wannan film din na fara tara mashi da waye su mansura su ta jiyage na tsoraro shi na tara masa sa ta nuna ma duniya cewa zaka iya dauko wanda ba sa baka hada shi da mata sa sun sai hadda sannan sai ta kandi wanda nayi yarda da mutum wannan it future baban lahaya da Mustafa Musi da ni da wata ya saban yarinya Zainab a lokacin nan shi na dawas din sun
kafin yawanci mata a arewa suna fuskantar kalubale kamar misali zaki ga akwai yarinyar da aka je a kaman jihar Sokoto Kebbi a Arugungu aka bata shugabar karamar hukuma aka ita aka ce ai mace ce a Kano kwanan nan an sami badakalar cewa akwai mata guda biyu da a majalisa aka kawo wani mukami da za a ba su shi ma aka ita sannan kuma yanzu haka akwai gwamnatin tarayya ma akwai macen da yanzu haka an ba da sunayenta a cikin mutanen da za su fito a wasu mukamai a Najeriya wurin mutum 27 ita ce ta 27 din amma karshe sai aka nemi sunanta yayi batan dabo yanzu haka muna binciken mu gane aka yi sunan yayi batan dabo daga wayancan shin ke mace ce a arewa babban kalubale ne muhibba kice mana wani abu akai
karfafa manta ko a zamanin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba wai mace ta fito ta shugabanci mutane gabaki ba ya kamata a ce a jama da mata ko a zamanin Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai lokacin da abu ya hada shi da sahabbansa yace shi aiki suka ji aiki fa mistaken a gyara mu sai Ummu Salama radiyallahu anha ita ce take mishi ka je kai ka fara yi idan kai kuma za su dan alma yanzu a nan mace ba ke amfani ba akwai sahabbai mata da yawa kamar irin su ne Saida irin su abinda ni dai kawai abinda nake so shi ne ba wai mace ta fito ta shugaban kasa ko ko ke governor ba amma a parliament we need women mu muke daukan ciki a cikin gida
mazajen mu muke haihuwa mu muka san menene mu muke kwantar mu da mazajen mu hankali dan me zai sa idan za a dama abun maganar kasa ba za a
sa buga babban riga a ce sa sai a buga babban riga a ce
kuma idan ya je dauko in namiji ya je dauko tajin sa let me do example with my husband akwai ranan da yana shooting din wani film ba sai na faɗi cewa shi din ba da artist din suka taga masa kai ya rasa yanda zai yi kira ni ba mu umar zan ban location nake karka ban location ko ma gefe kai ta hasbunallah wa ni'mal wakil Allah zai daura ka akan akan bayan fashion ne ke kira ni ce mun ci gaba da aiki thank you very much yake dace ce kaga ai mace ba za a taba cewa mace ka ci baya ba ce it's not possible kuma mun ci fuskantar wannan abun a arewacin Najeriya
gaskiya
aka farmu a baya Usman Kabara because muna zuwa workshops a Lagos muna zuwa so many things mata sun riga sun yi kan cut a kudi
ya
believe cewa gaskiya sun mana nisa kuma matan duk abin da za mu sa su ran Allah a ciki
to amma Muhibbat Abdulsalam yawanci zaki ga cewa yana da nasaba an ce da arewa to bari mu koma kin san ni tambaya ta wani lokaci daga karshe sai kiji mai dan zafi ce Muhibbat naji labari an ce ai Muhibbat ba Bahaushiya bace ke ba Bahaushiyar bace da gaske ne wannan
eh da gane ne ba kuma an ce mun ba Bahaushiya bane ai yar Najeriya ce sai tafi kowa sani a Kaduna aka haife ni a Kaduna da girba a Kaduna ne komai so kaga zan yi ce maka biyar arewa
ni da nake zuwa rumma mun zauna a ban abinci in ci in tashi in tafiya ta
Allah dukanta da gafara
Allah ya furta mata wace yare ce ke misali
yar arewa ce da yar kudu eh na hada kabila da yarbawa kai ka san margaya ne maka amala ai da yarjiya
dama abinda yasa nake tambayar ki wace kabila kika fito ba wai kurilla bace abinda nake so in fito da shi anan shine idan kika koma yankin yarbawa sun ba wa mata dama suna nan ana damawa da su me yasa baki tunanin a dama da ke a bangaren yarbawa da kika fito ba sai kika yi tunanin bangaren Hausa da kika hada da su ne kike san ki tsaya nan
a arewa aka haife ni a Kaduna a arewa aka birni Cibiya a arewa ne karatun boko ne Islamiya har na samu ne saukan Alkur'ani har na san wasu littattafai duk a arewa ne har na je poli duk a arewa ne a arewa na yi aure a arewa na zuba yaya a gaskiya a koda yaushe duk inda nake in banda kai da kai mun wannan tambaya bana ko Lagos na ji cewa suke kan lokacin da nake Kaduna kuma suke mun madan Kaduna a gaskiya na ku prefer in cewa mu zauna a arewa mu farfado da mata ina harka da NGO da yawa na lura cewa ma ko a sana'a ne da iya zaman aure duk an bar ɗan arewa a baya to wani lokaci mukan kirkiri workshop a Lagos din da na koyo dan in ga cewa mun taimaka mu matan arewa eh gaskiya arewa ita ce a gabana dan sai dai in ce eh can ba za ka kasarka ba amma dai kuma inda na cigajiya ni ma ina so a cigajiya na a wannan bangaren
a yanzu haka harkar film babbar harka ce a duniya amma kuma tana shan tarnaki a Kano ko a arewacin Najeriya inda ake muka kallon hadarin kaji me zaki ce
ai duka dai civilization is part of kace harkar film ta zama babban harka a duniya a harkar film kadai ne zaka ga cewa mutane sama da miliyan 6 kowa na samun abin da zai kai bakin salati ina harkar shi ne kadai ke generating din revenue da yawa to wasu suna tunani nan da muke hurda mata da mata to mu ɗan iska ne to kuma ba haka bane a kowane irin sana'a ana samun nagari ana samun nagari
dole
akwai taron da nake da naga wata mata yanda take shiga cikin maza na ce kai ba zan iya ba ina gefe shiga ban samu nayi coverage din abin da nake so in je
ba
yanda take shiga cikin maza wannan ya burge ta wace burgita kuma ba yar sun bace kuma in gaya maka ne faɗa ce a ji a cikin mutane ana ganin shi cikin ya ajiye shi misali ni ban ce mata fasika ba amma dai abin da kai din nan zan iya cewa kai ta yi fasikanci ya fatan ki saboda shi kanta mazu sallan Allah ya tsara kar ku yi abin da za a zargi
Muhibbat Abdulsalam auren mata ƴan fim baya zuwa ko ina ya kai naki ya dade
ba na wa kadai bane ya dade ba su ba shawara
eh amma dai kadan ne ya dade a yanda bayanai suka nuna
eh to gaskiya a lokacin da na haɗu da mijina lokacin da yake min to maganan aure Allah na gaya mawa nace in dai zabin ka ne Allah ka tabbatar in ba zabin ka bane ka tarwata zara in shekara da shekaru ban aure ba da ake nayi na ba wai ina alfahari bane koko ina kuri anything can happen to gaskiya a harkan aure na ni da shi a harkan zaman aure na da babu ƙarya ba munamuna ba mamajina munafinci mun cimfita komai ne akan gaskiya
to shi yasa kuke fitowa a kitchen ɗaya kuna dafa abinci tare na ga yana ta dukkan gadi kina ta da shi yayi tukin tuwo
sana'an dafa abinci ne that is number 1 and number 2 kuma ko muna san mutane da yawa su gane mutumin arewa ba wai ina zakin dan arewa ba mutumin arewa he believes mace kadai ita ce za ta yi aiki mace kadai ita ce za ta yi aiki gida wallahi ƙarya ne ya kamata miji ya taimaka mata kuma sannan ya kamata a ce miji ya iya saboda kaga mata a lokaci wahalar da muke sha uba mu ce wai a'a to wahalar da mata a lokacin da kaga mutum yayi breaking down ba wanda zai dafa abin to wannan kin da muke na din the lack of abu muke so mu koya mutane wasu kuma ba zan ga maka akwai dikkin da naga cewa ni na iya wasu ba su iya ba wata fa ta yi dubi idan kai shinkafa da mai da yaji akwai yanda ake sarrafa shinkafa ta hanya kamar kala 20 da kalar turawa kala 100 ma to kuma mutum ya san amfanin shi ya san abubuwa to shi yasa ka gamo kuce da birki ne da miji na wanda ni mu riba ta bisala ni na kirkira sai na ja cikin abu
ake nuna to wannan shirin nan shi kuma wanne ne wancan mata zalla
film ne by Kabiru Musa Jamma lokacin da yayi wani film din sa na turanci Light and Darkness kima akan ilimi ne yake din to mijina ya ba directing yake ne assistant director sai ga lokaci idan mijina ya gaji na kan karbi camera in karbi komai sai ni aiki sai in ce mishi shi ya huta ni kuma idan na gaji shi kuma sai ya je ci gaba da aiki kawai sai ya ce to shi kenan next thing din ka insha Allah ni ba kuma anti tsaraki da Mama Daso sai ta kawo labarin kuma shin ne akan mata cewa su ma ne sana'an su because she's a bus driver conductor tamam mace ce to kuma motan mata kawai ake dauka motan mata kawai ake dauka ba a daukan fasa
lalle dole ce mata zalla
kaga kaga anan ma muna gaya ma gwamnati ne da style cewa gwamnati ya kamata ta din gidan mu mata mota su kai
su saka ta suwala
ta dai da mutan cewa wa babu wani namiji na gurdan ka a cikin mota ko da san kai ya karkan yanayin da
yake
ka zauna kusa da wani namiji sai na karshen turaren shi ko karshen turaren shi sai ka ga kuma ya kamata a ce a yi abin da za a yi san ta da jini ga al'umma
haka
babban lesson din abin da a babban lesson din shi din mata zalla ke ga kuma sannan muna so mata ka zauna haka kawai
yanzu ai karshe
ko a cikin gidan ki zaki kullu kullu Diki da addu'a insha Allah Allah zai rufa mu jari.
To Allah da rufa muna asiri. To Muhibbat Abdulsalam kenan yar wasa a da sannan kuma yanzu ta bayan ta aure kuma ta rikide ta zama director mata director fina-finai kuma.
Kallabi tsakanin rauna.
Yana da kyau saboda yawanci dama kamar magana da muka yi a cikin hira zaki jinai magana akan cewa mata suna fuskantar kalubale sai kiga kamar a siyasance a ganin ba za su iya ba a me to sai gashi a ko ina ana ta faman bugawa da su. Kuma in haka ba aka ba su damar kuna iya kokarin ku sai da mafita ce ku ji tsoro Allah kanku ce gona da irin an ba ku dama haka tace to Allah ya sa mu dace to mako mai zuwa kuma insha Allah Maryam ba mu fa kyale ke ba dan sai kin dan sake zakulu mana wasu bayanan yan yali din mun ƙara hadawa eh saboda abin da yasa muke son mu fito da shi shine ya karfafa gwiwar yara matasa da suke gida domin nan gaba in za a yi irin wannan abu su
fice
su nema eh saboda a dama da su domin koyan shugabanci abu ne mai muhimmanci
tunda zan ma sake magana da su matasan su ma in waɗanda kamar wanda suke sauraron mu suna so su ma su fito su nema yadda ake bi a nema wannan shirin da akwai yadda ake bi
kaidojin matakan
da ake bi din nan to insha Allah su za mu ma ƙara tattaunawa da su muku bayani ko da yadda za ku same su ma
da zafi yawa sannan ko ta shafin mu za su iya gaya mana wanda suka zama suna da ra'ayin su ci gaban hira sosai akan shi to yanzu kan Ahmed din
Maryam Bashir Bagaji Safinatu Sodengi
sai kuma Daniel Brown da ba da umarnin shirin da injiniyan mu ne Mr. John sai wanda ya hada ma
Facebook Live Solomon Jack ni Usman Ahmad Kabara Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa a yi hutun karshen mako lafiya Allah kai mu litinin
Muryar Amurka yau ta tantance Da yi bincike ta tsaro zance Ba ruwanta a yau da malalaci Yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bare ba